أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masu sauraron mu da kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fatuwar rahma shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyin ku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga mallam domin samun mafita kuma na yi aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shirin ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 360 1455 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin mu na fatoyinrahma dake dandalin sada zumunta na Facebook. Ga yau dai muna asabar ne tara ga watan Rabiul Awwal na shekara ta 1443 bayan jira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda yazo daidai da 16 ga watan Oktoba na shekara ta 2021. Kuma kamar kowane lokaci muna tare da shehin malamin mu a Dr. Sheikh Muhammad San Umar Jallimu, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kinan Kano, wanda kuma a koda yaushe yake samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan, da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin, sai ku biyo mu. Akramakallah. Bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai wani al'amari wanda da yawa daga cikin mutane a yanzu ba sa daukan shi a matsayin komai tare da cewa kuma komai din ne tare da cewa yana ɗaya daga cikin manyan laifuka da Allah subhanahu wataala ya hana mu'mini aikata su wato shine cakuduwar maza da mata a wuri guda wani abu ne wanda haramcin sa a bayyane yake kowane musulmi mutukar dai ya fahimci musulunci to sai san cewa Allah subhanahu wataala ya haramta maza da mata waɗanda ba muharramai ba ajnabai a ce sun haɗu sun cakudu sun gauraye da juna a cikin kowane irin al'amari Allah subhanahu wataala ya kira mu'minai maza ya kira mu'minai mata ya umarce su da cewa su kame ganin su sirrin tse ganin su daga ganin juna ba tare da wani izini ko wani dalili na shari'a ba Allah ya ce wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum inna allaha khabirun bima yasnaun wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن هذو قرشن ايه وبنجي سبحانه وتعالى yake cewa ya ku wato ka ga ya wadanda suka yi imani Allah subhanahu wataala ce a ga ya wadanda suka yi imani da cewa su kame ganin su su rintse ganin su daga kallon matan da ba su haratta gare su ba su kuma kiyaye farjijikan su Allah ce zalikum azka lakum wannan shine yafi muku wato tsarki zalikum azka lahum wannan shi yafi musu tsarki shi yafi tsarkake zuciyarsu shi yafi tsarkake halayensu da nagartarsu da zamantakewarsu Allah ce innallaha khabirun bima yasnaun dalle Allah masani ne ko kuma cikakken sani ne game da abin da suke aikatawa sannan aka ce su ma mata a gaya musu cewa yaghudduna min absarihinna su ma su rintse ganin su su kiyaye wato su kame ganin su wa yahfazuna furujahunna su kiyaye farjukan su wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna kasu mai wato bayyana adan su sai ga mazajen su na aure ko ga iyayen su ko ga ƴaƴan su ko ga ƴaƴan su har zuwa ƙarshen waɗanda Allah subhanahu wataala ya rattaba ya ambata a cikin wannan ayar kaga wannan karara Allah subhanahu wataala yana kira ga mu'minai maza da mata kuma aka kirawo su da sunan su na imani saboda sai wanda yake mu'mini ya yarda da Allah ya yarda da manzo sallallahu alaihi wasallama ya yarda da ranar lahira ya yarda da hisabi akwai aljanna akwai wuta shine wanda zai kiyaye wannan umarni shi yasa Allah subhanahu wataala ce a kira mu'minai waɗanda ba su yi imani da Allah ko ba su yi imani da manzo ba ko ba su yi imani da ranar lahira ba dama ba a tunanin za su kiyaye wannan doka saboda ka kai a matsayinka na mu'mini da kai imani cikakken imani ya kamata ka saurari wannan doka kuma ka kiyaye ta idan aka ce maza su kiyaye ganin su su tsirintsa ganin su su kame ganin su daga kallon matan da suke ba halalci ba halaliyar su ba matan da ba muharraman su ba to kaga ashe ba maganar a ce an yi cakuɗe ɗaya ne an gaure da juna tunda ta yaya za a samu ghaddul basar namiji ya kame ganinsa daga kallon macen da ba tashi ba macen da ba muharramarsa ba kallo na sha'awa idan har za a yi gaure da juna a cakuɗe juna kaga wannan umarni ba zai taba dabbakuwa ba ba zai taba aikatuwa ba domin babu yadda za a yi namiji da mace waɗanda kuma ba muharraman juna ba ba kuma matarsa ba a ce ya gaure da ita ya cakuɗe da ita ta caba kwalliya ta shaba ado a ce kuma a irin wannan zai iya dabbaka wannan fadar Allah subhanahu wataala kaga ba sai yiwu ba kuma Allah subhanahu wataala ya ce yin hakan kuma shine tsarki gare ku wato mu'mini ba zai tsarkaka ba ta fuskar tsarkin zuciya tsarkin hali tsarkaka ta fuskar zamantakewa a samu al'umma mai tsarki mutukar ba za kiyaye wannan umarni na Allah ba saboda haka shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace al'ainani tazniyani wa zinahuma an-nadhar wal yadani tazniyani wa zinahuma al-batsh wal uthnani tazniyani wa zinahuma as-sab wal rijlani tazniyani wa zinahuma al-mashy wal farju yusaddiqu dhalika aw yukadhdhibu Manzo sallallahu alaihi wasallam yace al'ainani idanuwa biyu sukan yi zina zinar ta su kuma shine kallo to kallo na sha'awa kallon da mutun zai yi wa matar da ba tashi ba kallo na sha'awa haka nan kunnuwa suna zina zinar su shine sauraro yayin da zai saurari murya ta matar da ba tashi ba sauraro na sha'awa haka nan hannaye suna zina zinar su shine tabawa yayin da mutun zai taba matar da ba tashi ba ba muharram yassa ba dole ne wannan tabawar za ta iya haifar masa sha'awa tare da shi haka nan kafafuwa su ma suna zinar su shine ya dau kafarsa ya je inda zai aikata zinar to kaga waɗannan duka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira wasu da zina ba dan koyi ba dan a nuna maka cewa laifi ne babba da cewa ba kai zina wacce ake yi wa haddi ba to amma kuma su ma kiran su da wannan sunan yana nuna maka abu ne masu aibi masu muni kwarai da gaske da ba su da muni annabi ba zai kira wasu da suna zina ba zina babu yace za a yi ta kalle ta da kyakkyawan kallo ko wata kyakkyawar fassara saboda ambata su da kwatanta su da zina annabi sallallahu alaihi wasallam yace abin wannan alama ce da take nuna cewa kabira ce daga cikin kaba'ir annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan mace ta sa turare ta sa turare a jikinta ta fita ta wuce ta gaban maza dan kawai su ji kanshinta annabi ce fa hiya zaniya idza sta'tarat al-mar'a wa marrat bi qaumin li yajidu rihaha fa hiya zaniya haka annabi kira ta sai da ta sa turare ta shiga cikin ta wuce ta gaban ba wai ta ma gaure da su ko ta cako da su ba ta wuce ta gaban su suna jin kanshinta annabi ce wannan matar mazinaciya ce to idan ya zanto wucewa ma kawai yayin da ta yi ado har ta sa turare turaren kanshin turaren ta yana tashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci ta da sanar da suna zaniya shi yasa wasu ruwayar ma zaka ga masu ruwayar ma har ganin girman abin suke sai a ce ya ce fahiya kaza wa kaza fa qala isman qabihan annabi ce kaza da kaza ce ya fadi wani suna mummuna shine wannan zaniya din wasu masu ruwaya suka fito da sunan karara fahiya zaniya to in ya zanto an hana ta wucewa ma da kayan ado da turare a jikinta ta gaban maza ina kuma musulunci zai halatta masa ta gauraya da maza ta cakuɗe da su gauraya da maza a gurin biki ko gurin aiki ko gurin karatu duk waɗannan dukkan su ikhtilat ne gauraya ce wacce musulunci bai halatta ta ba musulunci ya haramta ta ka duba a cikin masallaci inda yafi ko ila tsarki wanda mutun zai je saboda ibada zai je saboda Allah khairu biqa'il ard shine masallaci kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi alkhairin bigire a bayan kasa annabi ce masallaci amma ka duba a cikin masallatai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce khairu suhufir rijali awwaluha wa sharruha akhiruha wa khairu suhufin nisa'i akhiruha wa sharruha awwaluha annabi ce mafi alkhairin sahun maza sahun gaba mafi sharrin sahun maza sahun karshe yace to haka nan su ko mata mafi alkhairin sahun su sahun karshe mafi sharrin sahun su sahun farko me yasa wancan ya zama mafi alkhairi sahun farko ga maza sahun karshe na mata saboda tazarar da take tsakanin su waɗannan suna sahun farko waɗannan suna sahun ƙarshe su kuma waɗannan saboda kusancin juna duk da ba a gaure ba amma kasancewar waɗannan su ne a farko waɗancan kuma su ne a ƙarshe kaga kusancin su yafi na waɗancan annabi ya kira su sharru su kufir rijal to in ya zanto wannan masallaci ne na farko shine gurin da yafi ko ina tsarki yafi ko ina tsarki yafi ko ina alkhairi a bayan ƙasa sannan kuma ya kasance waɗanda suka zo gurin za su yi wata ibada da tafi kowace ibada da ake da gabobi ita ce sallah duka wata ibada da mutun zai da gabarsa sallah ce gaba to sun zo domin su yi wannan ibada da take ashraful ibadat ibada tafi kowace sannan kuma sun zo da izini matan sun fito da izini ba ma haka kawai suka fito gaba gadi ba a'a sun fito da izini Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa idan ɗayan ku matarsa ta nemi izinin su ta zo masallaci sallah kada ya hana ta Annabi ya gargadi maza cewa kar su hana matan su zuwa masallaci saboda matar ta zo da izini wanda shi ko namijin ma so ake lalle lalle ma ya zo to amma duk da haka musulunci bai yadda a samu gauraya ba har ma ya zanto ma wanda za su fi nesa da juna a irin wannan yanayi aka nuna cewa sun fi lada duk suna da lada duka su kuma ba su aikata laifi ba amma sai ake nuna maka cewa yayin da aka fi nesa da juna an fi lada to za ka ga cewa ashe musulunci ba zai taɓa yadda da wani abu ba da za a zo a ce a gaure maza da mata ana yin sa musamman yanzu yadda muka ga abubuwan sun dau salo a bukukuwa ba za ka tantance bikin musulmi ba da waɗanda ba musulmi ba irin yadda za ka ga matan musulmi wasu matan aure sun caɓa ado adan da kota ko a gidanta ba za ka same ta ta irin wannan adan ba a gaban mijinta tare da mijinta ba za ta yi wannan adan ba amma za ta cancara azu ta sa gwalagwalai ta shigo cikin taro da ya haɗa maza da mata kuma a zo a daidai lokacin ana kaɗa gurumin shaitan ana kaɗa mizmarun shaitan ana kaɗe-kaɗe ana rere duka wata sifar jikinta tana nunawa a lokacin ta yaya za a yi musulmi wanda ya yarda da Allah da ranar lahira ya yarda cewa wannan abin da ake ba saban Allah a ciki kuma a daidai wannan lokacin da ake wannan in biki ne in aure ne ake bikin aure ne ake yi wai a lokacin kuma fata ake Allah ya sa albarka a auren fata ake su samu zaman lafiya fata ake su samu zuriya tayyaba fata ake Allah ya kawar da fitintinu tsakanin su ya sa musu fahimtar juna to ta ina zaka roki Allah a cikin saban Allah kana cikin saban Allah abin ka assasa shi a cikin saban Allah tun farkon sa har karshen sa an zo ana wani free wedding mutum ya zo ya yi hoto da wadda ba ta zama halar da shi ba ce ai free wedding pictures ne ayi hotuna ne kafin aure ka ganshi kusa da ita wani lokaci ma ya rike wani bangare na jikinta ko ta rike bangaren jikinsa sun caba ado sun yi hoto sun saki kuma suna jiran in sun yi aure Allah ya sa albarka a auren su haka suke zato an zo kuma bayan an daura auren ko ma kafin a daura auren a zo a shiga bukukuwa inda za a tara maza da mata a ci ado a ci kwalliya uban amarya ya zo uwar amarya ta zo uban ango uwar ango a zo a yi wata kujera a zo a dora su a kai bayan sun ci ado sun cancar ado kuma duk a cikin a zuwan duk masu yin waɗannan musulmi ne ba wai arnani suke shi musulmi ne kuma a gama su ce wai Allah ya sa albarka a cikin wannan auren ko Allah ya ba su zuriya ta gari amma fa gashi akan abin da aka assasa shi ussisa binyanahu ala ta'ati shaitan an assasa ginin abin akan yau shaitan biyayya ba assasa shi ala taqwa min Allah ba akan tsoron Allah babu shakka wannan ba karamin laifi bane ba karamin zunubi bane ba karamin keta alfarmar ubangiji bane keta haddin ubangiji ne ubangiji karara yayi umarni da cewa namiji ya rike ya kiyaye kallansa mace ma ta kiyaye ganinta a irin wannan yanayi ina magana kiyaye gani to abu shakka idan muna so rayuwar mu ta yi albarka da ta zurriyar mu abinda zamu haifa muga albarka a ciki to babu shakka sai mu kiyaye dokokin Ubangiji idan muka kiyaye dokokin shi kuma shikenan sai saukan mana albarkatun sa ta ko ina ta sama ta ƙasa duk sai albarkar ta same mu amma matukar zamu bar hanyar Allah zamu riƙa saba masa kuma a lokaci guda mu ce muna so muga alheri muna so muga albarka muna so muga zaman lafiya ba zai yiwu ba to an wayi gari gauraya tsakanin maza da mata ana daukar sa ba komai ba la a makarantun mu sama manyan makarantu maza da mata a gaure yake wanda wannan yanzu haka a kasashen da ake kallo ana koyo su ma sun fara gane illar wannan an sun yi bincike sun gane cewa akwai ci bayan ilimi kwarai da gaske yayin da aka hada maza balagagu da mata balagagu a guri daya ci za su yi karatu akwai ci bayan ilimi hatta kai yanzu haka kasashen America kasar America da kasashen yamma ana ware wasu makarantu na maza zalla na mata zalla ba don komai saboda yadda aka kula cewa ilimin yafi nagarta idan kowane jinsi ya zanto yana tare da dan uwansa sun fi tsayawa su bada hankalin su su bada tunanin su su cire dukkan wani wargi da wasanni daga zuciyar su tsaya su yi karatu yayin da aka hada jinsi biyu a guri daya kuma aka gauraya su aka cakuda su cikin wata kama da wata sutura ma da wata dace ba saboda ka kaga ashe dole sai an tashi tsaye wajen an gyara wannan mu musulmi mu muke da koyarwa cikakkiyar koyarwa ko da yake su ma waɗanda suke bin addinin kristanci haka addinin su ya koya musu mace ta yi shiga mai kyau ta kame kanta wannan shine abin da yake cikin rubuta a littafin su to amma tunda suka raba rayuwar su da addinin su rayuwar su daban a waje in addinin su sai sun shiga coci sanan sai addinin amma suka fito kuma kowa abin da yake so mu musulmi ba haka bane mu musulmi qul inna hayati wa nusuki in qulna hayati wa mamati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin Allah subhanahu wataala cewa yayin mutum musulmi ya sallama duka da rayuwarsa da mutuwarsa da ibadarsa gaba ɗaya ga Allah subhanahu wataala saboda haka kaga ashe musulmi da ya yarda da wannan ba zai taba kamsuwa da irin rayuwa irin waccan ba tunda shi yana da wata koyarwa yana da wata koyarwa da Ubangiji subhanahu wataala ya dora shi akan ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu tarbiya akan sa saboda haka dole ne sai an tashi an yaki wannan abu an yi kokarin an gyara a da can abubuwan ba su yi cabewa suka lalace irin wannan ba zaka samu ko da ana biki zaka samu maza zalla mata zalla amma yanzu an gaure an cakude ga kamarori da ake da su kowa yana da kamera a hannunsa saboda haka za a dauko mata suna rawa tsirara kasiyatin ariyat kasiyatin ariyat sun shiga ga su da shiga amma kuma a tsirara suke kuma ka je su suna ambaton sunayen musulmi a tsakaninsu amma musulunci gaba ɗaya ba za ka gama alamar sa a ciki ba haka dole ne mu gyara wannan musamman ma irin wannan lokaci da muke gamuwa da kalubale iri-iri kalubale na rashin zaman lafiya kalubale na rayuwa tsadar rayuwa da halhalu da suka bebe mu ta ko ina a lokacin da muke da buƙatar mu ƙara kusantar Ubangiji koma ga Allah subhanahu wataala mu ƙara neman yardarsa da neman kusancinsa domin wannan ne zai sa Ubangiji subhanahu wataala ya zama ya kawo mana dauki ya kawo mana gyara a cikin rayuwar mu Allah ya sa mu dace
to amin su amin Allah ya saka alkhairi to tambayar mu ta farko ayo ta zo daga wanda yake cewa malam yana tambaya ne akan irin slot na admission da ake bayarwa malamai na makarantu musamman ma makarantu na kiwon lafiya yace idan aka bayarwa malami slot daya ko biyu sai ya sayar da duka biyun ko kuma ya sayar da daya yayi kyautar daya shine ke tambaya malami ne hukuncin irin hakan a musulunci
wannan akwai ayar da na karanta qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin kace da sallata da yankana da rayuwata da mutuwata duk ta Allah ne la sharika lahu wa bidhalika umirtu ana awwalul muslimin kana tambaya game da slot da ake bawa malamai a makaranta ma'ana su kawo dalibai da suke ganin za su yi karatu a matsayin kyauta haka ne to sai su sai da musu to idan ya danganta da yadda dokar makarantar take idan ya zanto slot din da aka bashi an bashi ne a matsayin cewa wannan mallakin sa ne yana iya sayarwa ma in ya ga dama ma'ana ya sayar ma wani ya ba wadan sa sai dai kawai abin da ban sani ba in ya sayar masa slot din ma'ana shi zai rika karɓo kudin makarantar yaron ko kuma yaya tsarin ya yake da ya kamata a sani idan kawai slot din zai sayar masa ma'ana kudin registration da waye da za a yi yaron ya zama dan makaranta shikenan shi zai bashi a matsayin ya sayi wannan ko kuma a albashin abinan kudin makarantar da za a rika biya wa yaron shi ya rika karba yana sa aljihunsa har zuwa abin nan yawanci makarantu suna yin wannan domin taimakawa su ma'aikata a karkashin su balan ko ba dan in suna da yaya ko wasu yan uwa wanda suke ganin suna buƙatar karatu ba su da halin yi a kawo su a ba su ilimi kyauta wannan shine manufar makarantar ba wai manufar makarantar ta ƙara wa shi malamin wani kuɗin shiga ba a ta taimaka masa idan akwai wani nashi ko yayansa ko kuma yayan uwansa ko kannansa wanda suke da buƙatar karatu ba a daidai za a yi da su wannan shine manufar saboda kaga in ya zanto zai je ya sayar ya karbi kuɗin ko a riga bashi kuɗin kaga ai wannan manufar da ita makarantar ta fitar da slot din saboda shi bai a cin masa ba kuma duk wanda yana daga cikin rushewar al'ummar mu da shigar rashin da'a da tarihi ta kakatutu a cikin kowa tunaninsa kawai zai samu kuɗi ba wani tunanin insaniya cewa yayi wani abu da ya taimaka ma wani dan uwansa mutum ballanta na ma ana magana dan uwa na jiki wanda yake buƙatar taimako ayi abin da zai taimaka masa ita makaranta ta yi da kyakkyawar manufa da kyakkyawan niyya dan taimakon waɗanda suke da karamin ƙarfi amma shi maimakon ayi wan samar da wannan abun tare da shi a taimaka shi kuma ya kare wannan manufar tunda ya sayar ya rika karɓo wasu kuɗaɗe ko da bai kai kuɗin da makarantar take karɓa ba almuhim dai bai zama wannan slot din ya tafi inda ake buƙata zuwa ga wani talaka ko dan wani talaka wanda ba zai iya daukar nauyin ɗansa ba saboda haka irin wannan ba abu ne da zai a goyi bayansa ba a shari'ance wani abu ne da ya kamata a duba shi kuma mutum ya kokarin ya ga cewa dukkan wani abin da aka fito da shi da wata kyakkyawar manufa ya bada gudunmawa wajen tabbatar da wannan kyakkyawar manufar ba ya yi kokarin yadda zai lalata ita wannan manufar ba saboda buƙatar su ta yau da gobe.
To sai ne ke cewa mallam shi yana neman shawara ne yanzu haka yana karatu a ƙasar Amurka yace to ya taɓa ƙara wa iyayensa kuɗin makaranta a baya amma yanzu ya ji tsoron Allah kuma ya yi nadama har ma ya tuba. Shi ne ke tambayar mallam shin wancan ƙarin da ya musu a bayan zai mayar musu ne idan ya samu idan kuma zai biya su ta wacce hanya ya kamata ya biya domin yana tsoron ɓata alaƙarsa da iyayen nasa.
Tabbas zai mayar tunda ba haƙƙinsa ba ne abin da duk ka ci ba bisa haƙƙi ba naka ba mai shi bai mallaka maka ba ko da mahaifinka ne in ta fi ta hanyar ha'inci ka karɓi wani abu nashi ta hanyar ƙarya bai halatta ka ci wannan abu ba in kuma ka ci haramu dole kuma wannan haramu da yana wuyanka saboda ka in kana ga ba za ka iya bayar masa ƙarara ba to ka san dai hanyar da za ka bayar masa da wannan kuɗin kana da hanyoyi musamman ma mahaifi kana da hanyoyi da yawa da za ka iya mayar masa da kuɗinsa ba tare da ka bayyana masa cewa ga dalilin mayar masa da wannan kuɗin ba so kai ka san dabarar da za ka yi yadda kai dabara ya ƙara maka haka za ka yi dabara kuma ka mayar masa da wannan kuɗin ba dole ne ka gaya masa cewa ga hanyar da abin da kai masa a baya ba domin watakila wannan zai sa kuma har abada ba zai ƙara amince maka ba duk sanda ya tuna wannan to duk maganar da ka faɗa sai ya shakkar ka da su cewa ƙarya kake to gudun kada hakan ta zo ta faru kana iya barin abin a ranka amma dai ka samu hanyar da za ka isar masa da wannan dukiya ta koma hannunsa.
To sai shi kuma ne ke cewa mallam mutum ne yake da mahaifi kuma suna yawan samun sabani da mahaifin nasa yana bata masa rai to shine karshe mahaifin yake cewa ya sallame shi daga cikin ƴaƴansa to shin hakan yana nufin cewa dan ba zai gaji wannan mahaifin nasa ba?
A'a wannan gado mahaifi ba shine yake ba wa dan sa gado ba ballantana ya ce ya hana shi gado wanda Allah subhanahu wataala shi ya bawa ya raba gado ya bawa kowa nashi kaso cikin waɗanda za su yi gado saboda haka wani ba zai iya hana wani ba in ba shari'a ce ta ce wane ba zai ci gadon wane ba kamar mutumin da ya kashe wanda zai gada saboda ya ci gadan sa wanda ba zai gadan sa ba sai sa cikin wadanda ba sa gado zaka jance alqatil wanda yayi kisa wato ya kashe wanda za a gada din to wanda ba zai ci gadan sa ba amma ba haka ba ba abinda zai hana a bashi gadan sa ko da ya ce ya kore shi wannan ba zai zama ya kore shi daga haƙƙin da Allah subhanahu wataala shi ya danka masa ba ce yusikum Allahu fi auladikum haka shi ubangiji shi ya danka gadan ya ce gashi da wannan ne lokacin da mamaci ya rasu dukiya kuma yanzu ba tashi bace saboda haka ba shi da wani abin da za a ce nashi ne ya yadda wani cike in banda abin da za a fitar da na wasiya da kuma abin da za a yi masa sutura da kuma ba su suka da ake bin sa sauran kuma sun zama na magada ne
to sai shi kuma ne ke ta malam shin ya hukunci likitan da yayi allura ta zubar da ciki ga mace sai kuma ta mutu kafin cikin ya zube
yayi kisan kuskure kuma ba dole zai yi kafara zai biya diyar abin wanda ya kashe zai biya diyar ita matar da yayi kisan duk da cewa diya tana akan alqatila ita diya kisan kuskure ko diya ma duk aka ce diya to kusan wanda duk suke da dangantaka wato da shi wannan wanda yake kisan kuskuren su za su hadu su tattara diyar ba wai shi kadai yake cewa tattara diya ba san diya wajen raƙumi 100 abinan ya zai mutun ya iya ko shanu 100 ya zai mutun ya iya ba da su shi kadai saboda haka dole ne sai ya hada da waɗanda suke dangin sa in uwansa za su ci gadan sa in ya mutu su za su hadu su ba da diyar to sannan akwai kafara azumin kafara na wata biyu a jere da zai shahrayni kamilain shahrayni mutatabi'ain wata biyu a jejjere ba tare da ya datsi ya yanke wannan azumin ba sai in akwai wata larura ta shari'a ko rashin lafiya da ba zai iya yin azumi ba ko kuma abin nan ya bijiro ranar sallah ta bijiro da ba a yin azumi a ranar sallah ko kuma in mace ce al'ada ta zo da ba zai ta yi azumi a cikin al'ada amma in ba wannan ba duk ba zai iya yanke azumin sa ba sai yayi abin nan sai yayi wata biyu a jere to ne shi ne sannan kuma ya ci gaba da istighfari da neman gafara abin da yayi niyyar yi shi kansa wannan zubar da cikin da yayi niyyar yi dai ba wani abu bane wanda yake lalarura shari'a ta yadda a irin wannan yanayi a zubar da ciki to haka kawai wata suke zuwa su je su yi lalata in sun yi ciki shi kuma ya zubar in sun yi lalata sun ciki ya zubar kaga ya zama mai laifi anan to sai istighfari akan wannan laifin nashi
to sai mai tambaya na gaba shi kuma yake cewa malam shin akwai nassin da ya hani game da aski gemu
na'am gashi hadisi Abu Huraira hadisi Ibn Umar ga sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa efu shawarib wa hafu liha wace wani abin da ce efu shawarib wa jazzul abin da jazzul shawarib wa hafu liha Annabi sallallahu alaihi wasallam yace khaliful mushrikin ku tsafa mushrikai wata ruwayar kaba yahudun nasara ku cika gemun ku sannan ku rage gashin baki kace ku cika gemu kaga ba maganar askewa al'amru bi shay'in nahyun an diddihi da malamai suke cewa akai umarci ka da abu to ana cewa kakkai kishi ya sani dan aka ce tashi ma'ana ba a yadda ka zauna ba in aka ce zauna ma'ana ba a yadda ka tashi ba dan aka ce tashi sai ka zauna dan aka ce zauna sai ka tashi kaga wanda ya baka umarnin nan zai ga kare na masa wayo ya hana ka kenan ka zauna tunda ya ce tashi ya ce zauna ya hana ka tsaya kenan to wannan shine aka ce ka cika gemu an hana ka aski an hana ka ka aski saboda shi kuma gashin baki aka ce ka rage shi wannan shine abinda duka mazhabobi duka suka hadu a kansa na tsayar da gemu da kuma hana aski shi da kuma barin wato rage gashin baki
to masu kallon mu kuna tare da shirin Fatuwar Rahma ne daga nan gidan talabijin na Rahma kuma muna tare da shi malamin mu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalemo babban malamin sankar nasarar shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano wanda a kodo shi yake samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa kuma dai kuna damar aiko da naku sakonnin tambayoyin ta cikin wannan shiri kan al'amuran da suka shafi addini da rayuwa domin samun mafita zamu dora nan gaba kada cikin shirin ku dakace mu Tabarkanmu da dawowa ta cikin shirin namu na fatoyin rahma inda muke tare da shi malaminmu Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalemu babban malami a tsangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Baro dake nan Kano wanda ke amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin shirin kuma dai kuna damar aiko da naku sakonnin tambayoyin kan al'amuran da suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita. To tambayarmu ta ga malam ta zo daga wanda yake cewa shin menene halaccin sayan abinci na dabbobi a adana idan yayi tsada mutum ya fitar ya siyar kamar da ake na abinci wanda ya haramta.
Duk wani abin da buƙatar sa wato mutane suke da buƙatar sa rashin samun sa zai sa mutane su shiga cikin damuwa cikin matsala. To haramun ne sayan saboye ba wai sai abin da mutane suke ci kadai ba, abin da dabbobin su ma suke ci daidai yake da abin da suke ci, tunda sai abin sai dabbobin nan sun samu abinci sannan su samu abin da za su ci tare da dabbobin nasu. Saboda haka a ka'ida da malamai suke magana cewa dukkan wani abin da yake haja ce ta mutane, bukata ce ta mutane, ba halatta wani ya saye shi ya boye shi sai in ya zanto abu ne wanda rayuwar mutane bata dogara akan sa ba. Amma kamar abincin dabbobi wani abu ne da rayuwar mutane ta dogara akan sa, baya ta yadda za a yi mutane su zauna ba kiwo, in kuma za su yi kiwo dole su zauna su nemi abin da dabbobin su za su ci. Saboda haka in ya zanto wani zai sai abin da dabbobin su za su ci, kaga wannan ya jefa su cikin takura da matsala da kunci, wannan baya halatta. Saboda haka duk wani abin da buƙatar mutane take kansa baya halatta mutum ya sai shi boye, sai abin da ya zanto da shi da babu shi mutane duk ba za su shiga takuruwa ba. To wannan dan kansa ya ka aje ko kuma ana da shi da yawa ta yadda sayanka ba zai shigar da mutane cikin matsuwa ba, in ya zanto abu akwai shi isasshe a cikin jama'a har ya yi yawa masu shi ma suna neman masu saya, in ka saya ka ajiye dan nan gaban an bukata ka ci riba babu laifi. Saboda sayanka din ba zai sa mutane su shigar matsuwa ba, amma in ya zan abu kaɗan ne kai kuma ka zo ka saye ka ɓoye mutane su shiga matsuwa sannan ka zo ka fito da shi, wannan ba halatta.
Sai sakon Muhammad Adamu shi kuma yake cewa tambayar sa game da kajin gidan gona ne da kuma kifin gidan gona da ake kiwo, yace game da abincin da ake basu yace ana hada abincin ne da jinin jaki da kuma kasusuwan sa, shi yake tambayar shin ya halatta a ci waɗannan dabbobin bayan sun ci wannan abubuwan, kuma ya halatta a yi cinikayyar wannan kayan abincin?
To ban sani ba, yana magana ne akan wasu wani nau'in abincin ko kwari, yana nufin duk abincin kifi ana hada shi da jinin jaki da abin da ni na san maganar ba haka take ba. Wasu ma gidajen gonan duk su suke yin abincin kajin su da kifayen abincin kifayen su ba sa bukatar masu da. To kana nufin duk sanda zasu yi sai sun je sun nemo jinin jaki, kaga ba da ji wannan. Wani lokaci akan yada jita-jita a game da abu a ce ai ana sa kaza ai da kwai kaza akwai jinin akwai kitsan alade akwai, kuma wanda ba haka bane. To mukaddara ma a cikin nau'ukan abincin da ake ba kifayen akwai wanda hakan yake, ta yiwu watakila ko yana magana ne akan wani specific abinci wanda shi ya san shi haka yake, amma dai ba wai duka abincin kifi haka yake ba. Wasu na san manoma masu harkar kifi, wasu ma malamai ne kuma su suke hada abincin ba na jin malami zai je ya kama jaki ko ya kasuwar jaki yana so jinin sa dan ya hada kifin sa abinci. To mukaddara akwai nau'in abincin da ake ba kifi wanda a cikin sa akwai kashin meje kashin jaki, kaga kashin jaki ba ga huwa halama akan jinin kashin jaki ko jinin alade ko wani abu irin wannan, mukaddara duk akwai wannan. Dukkan wani abu wanda zai shiga jiki dabba ko wani abu ko abin nan ya saki kama ya canza, to hukuncin sa ya tashi daga asalin sa ya koma yadda ya koma, wato kamar da ya koma ta ƙarshe. Wannan shine malamai suke kira istihala, wato an yantaqila min halin ila hal, ya bar halin sa na farko ya koma zuwa wani hali na biyu. To in ya koma wani yanayi na biyu ba wancan na farko ba, to shike hukuncin sa ya canza. Kamar misali a ce dabba ta ci mushen kaza ko ta ci mushen jaki ko wani abu na jaki ko wani abu da aka haramta, yayin da ya shiga jikinta canzawa yake, ba wai zama yake a yadda yake din nan a mushen jaki ba ko a mushen kaza ko a jinin alade ko kashin jaki ba, a haka yake ta zama ba, a'a zai canza ya rikide Ubangiji zai markade shi ya canza ya masa halitta ya koma kuma daidai da wannan kifin ba da ji akwai kifin da zaka siyo ka ce yana dandanan kashin jaki ko a'a wanda suka san jaki za su ce maka wannan yana warin jaki ko wani abu babu kifin da zaka samu shi a haka ko wanda ake ba su mushen kaji in ka dan ka ci wannan kifin ba za ka ji wani alamar dandanan kaza a ciki ba gaba ɗaya ya canza kamar kayan amfanin mu ne na gonaki ganyayyaki da za a sa musu takin kashin shanu ko abin nan yayin da ya fito yayi falo din nan shi ka dau lamsi zaka ji kashin shiga ka ce kana cin kashin shanu ne gaba ɗaya ya canza ya koma ko wani abu daban to abin da ya koma shine hukuncin sa saboda haka koda ya ci wannan abincin ba zai haramta shi ba zai zama shi ma in ka ci shi ka ci wannan abun ba in ka ci shi ka ci kifi shi kuma kifi a yadda yake ba shi da wani hukunci bare ka ce ka ci yadda shi haram shi kifi akwai wani haram da halal akan kifi ne bare ka ce kakka haram kakka ci yadda shi haramu tunda abin nan haramun ne kifi bai halatta ci ba babu wannan dokar saboda shi kuma da zaka ci ba wancan abin zaka ci ba zaka ci ne wani abu da yazo ya canza daga baya saboda haka dukkan wani abin da aka yi amfani da wani abu koda na haram ne aka shayar da ruwa ne ko wani abu ne idan ya canza ya koma wani abu to hukuncin da ya zo na biyu shine kamannin da ya fito da shi na ƙarshe shine hukuncin wannan abu
to sai maganar cinikayyar kayan abincin idan ya zama haka din yake
a in ya zanto a kayan abincin kamar yadda yake faɗa ana hada shi da abubuwan da suke haramun ne to ba halatta ayi ta'amuli da wannan a matsayin cinikayya don abinda duk aka haramta cin sa an haramta sayar da shi inna Allaha idza harrama shay'an harrama thamanahu da abinda Allah ya haramta to zai haramta kudin sa ba halatta ayi amfani da shi wajen harkar kasuwanci to amma ya kamata ya sani cewa ko abinci ka kada a dauka duk wani abincin da ake ba kifi kuma haka yake
to sai wannan yake cewa mallan ya halatta a fidda waridi da wake zakka saboda yaji ana cewa duk abin da aka noma in dai ba abinci bane ba a fidda mai zakka
a to waridi da wake ba abinci bane ya dufu ba abinci bane a waridi abinci ne a yana da mai kamar yanzu a gurin malikiya duk abin da yake da mai ana fidda masa zakka a kamar zaitun ana fidda masa zakka saboda man da yake ciki da shi ake girki da shi ake abincin da kake ci saboda ka shi ba matsayin sa daya da abinci wajen fitar masa da zakka haka nan wake shi ma ana fitar masa da zakka sai dai a gurin malikiya kamar ridi ana fitar masa da zakkar man sa ne wato in aka bayan an matse shi ya koma mai to man za a fitar da zakkar wannan nisful ushri ko abin al'ushr ko nisful ushri 1/10 ko kuma 1/20 na wannan abin da aka samu da bisa gwargwadon yadda aka noma shi an noma shi ne da ruwan sama ko an noma shi ne da noman rani in noman ruwan sama ne za a ba da ushur za a ba 1/10 in kuma noman rani ne za a ba da 1/20 amma duk ana musu abin da dukkan su abinci ne duk abin da yake bin tare da abinci wato abin da bayan abinci da ka sani su shinkafa su wake su abin da su masara su alkama da sauransu to haka nan duk abin da ake inganta abincin da shi wanda sai da shi abinci yake yi wato shi ma hukuncin sa daya da abincin
to sai ne yake cewa kuma mallan shawara yake nema yace ya kasance ko da yaushe yana cikin damuwa sosai tare da faduwar gaba idan ya ga kiran mahaifinsa yace hakan kuma dukkanin su iyayensa ma haka suke ji saboda tsananin zafi da fadan shi tare kuma da rashin ba da dama ayi shawara da shi har da matansa ma to shine yake neman shawara yadda za su zauna da shi
to na farko dai tunda har kun fahimci dabi'ar sa da yanayin sa kuma kun yi hankali kun yi wayo haka za ku talallaba shi idan akwai waɗanda sun girma ta yadda za su iya yi masa nasiha cikin hikima ba laifi su riƙa yi masa nasiha ko kuma su nemi wasu wanda suke manya da yake tare da su shi uban nasu zai ji nasiha su riƙa masa nasiha suna jawo hankalinsa akan cewa wannan dabi'a ba haka ya dace ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka ya kasance tare da yara ba, ba haka ya kasance tare da ƴaƴan wasu ba ballantana ƴaƴansa. ƴaƴansa yana nuna musu kauna, yana nuna musu soyayya, jikokin sa haka, haka nan ma ƴaƴan wasu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana so tun yana yaro ma alƙabin nan. Annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wajen sa, shi Habis ibn al-Aqra, al-Aqra ibn Habis, yace ya nawa ne ƴaƴanka? Yace ƴaƴansa goma. Ka taba sunbatar wanda? Yace a'a, mu ai ba ma sunbatar. Yace to Allah subhanahu wataala baya san zuciyar da babu rahama a cikin ta. So haka ana buƙatar mutum ya zanto mai rahama, mai tausayi, da cikin tausayi jawo yara a jiki, da nuna musu soyayya, da nuna musu ƙauna. An ga yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake da jikokin sa Hassan da Husaini, lalle ke jawo su da wasu ma daga cikin ƴaƴan wasu, ke nuna musu ƙauna. To haka ya kamata mutum ya kasance da ƴaƴansa, ba ya zama kamar wani dodo ba da an faɗi sunan shi su lazana, da sun ganshi su firgita, in suna wasa suka hango shi su tashi da gudu su tsere. Wannan duk ba haka ya dace ba. Kamata ya zanto mutum ne mai tausayi, mai rahama, mai jin ƙai, mai jawo ƴaƴansa jikinsa domin ya nuna musu abin da ya dace. Ya zanto ya zauna da su, ya hira da su, ya je daga bakinsu su ma su ji daga wajensa in sun yi wani abin da na kuskure cikin hikima, ya nuna musu. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam kasance tare da wasu ma ba abin nan ba. Kuna tare hadisin Ibn Abbas da zai hau jaki ya dora Abdullah dan Abbas a baya yana yaro, ya ce hadisin ya gulam inni wa allimuka kalimat ihfazillah yahfazka. Hadisi ne muna karanta shi al-arba'un an-nawawiyya. Annabi yana gaya wa Abdullah dan Abbas, yana dan karami, sai sa ka ji ya ce ya gulam, ya kai wannan yaran. Annabi yana masa wa'azi, yana masa nasiha. To in ya zanto yaran a firgice yake, a tsorace yake, yana ma zai matso kusa da shi har ya hau bayan wani abin hawa tare da shi. Annabi ya kasance yana yin wannan, yana cin abinci da su. Salamat ibn al-Aqwa yana cin abinci, ga hannunsa yana yawo cikin kwanan abinci, ya ce ya gulam sammillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Ya kai wannan yaro, faɗi sunan Allah, ka ci gabanka, ka ci kuma abin da yake abin nan, ka faɗi sunan Allah, ka ci da hannun dama kuma ka ci gabanka. To kaga duk wannan in ya zanto yaro bai iya matsowa kusa da babba, bai iya yin magana a gabansa, bai iya yin hira da shi, ta ina za a iya samun wannan tarbiyar ta samu ta shiga? Saboda haka su samu wani wanda zai ƙoƙarin nuna masa ba haka ya kamata yi ba. Ba daidai ba ne wannan ɗaura fuska da razanawa da barazana a koyaushe riki wa ƴansa. In a cikin su ƴaƴan akwai banya da za su iya masa wannan nasiha, in kuma babu, to cikin waɗanda suke makusanta same su yi masa wannan nasiha ya daina. Su kuma ƴaƴa za su lallaɓa shi a haka ne, babu yadda suka yi ubansu ne, dole su ta lallaɓa shi haka har lokacin da za a rabu ko kuma Allah ya ganar da shi.
Sai shi kuma ne yake cewa malam ya halatta wajen neman yafiyar mutumin da aka yi wa laifi, a ki bayyana masa nau'in laifin da aka yi masa karara saboda tsoron tashin wata fitinar?
Ya danganta wani irin laifi ne. In laifi ne wanda yake ya shafi haƙƙinsa, ma'ana wani wata dukiyarsa, to dole a mayar masa da dukiyarsa. Ba zai yi ba kawai a ce an maka laifi ka yafe mana, yayin da aka kwashi kuɗinsa. Mutum ne ya baka tsamana, kana tsare masa kanti ko kana harka da kudinsa hada-hada, ka cutar da shi kuma ka zo kana cewa Allah duk laifin da ne maka ka yafe mu, shi ba zai taba kawowa cewa a cikin dukiyarsa ka cutar da shi ba. Amma wani abu ne da ya shafi irjinsa, ya shafi mutuncinsa, ka zage shi, ka yi da shi, ka faɗi wasu miyagun kalmomi a kansa, ka yi masa kazafi a gefe bai sani ba, to wannan ba lalle ne sai ka maimaita abin da ka yi masa ba, ka ce ai na ce da kai kaza, na faɗi kaza da kaza a kanka, na sifanta ka da kaza. Ba dalilin in ya faɗi haka, wataƙila abin ba zai ƙara tarwatsewa. In sulhu ne, in gyara ne ma, lokacin za a ƙara ma ɓata komai. Sauraka irin wannan zai iya faɗinsa a dunƙule, sannan kuma ya ƙoƙarin ya gyara abubuwan da ya san ya ɓata a wani guri, ya ɓata sunansa, ya ɓata masa abin nan ɗinsa. To shikenan sai ƙoƙari ya ga waɗanda duk suka yarda da maganganunsa a baya, ya yi ƙoƙari ya dawo da su dukkan wannan fahimta.
To sai shi kuma sakon Buhari Musa daga gurin jihar Yobe yake cewa, shin idan mutum ya je makabarta alhalin ba shi da tsarki, zai samu ladan da ake bayarwa ga wanda ya raka mace?
To waye ce in za a raka mace ta yi tsarki? Ba dole ba ne. Ka fito kana tafiya, sai ka ga za a raka, za a kai gawa makabarta, sai ka bi su. Ba sharadi ba ne sai kana da alwala. Abinda ake so ka yi alwala ita ce sallar. to ka zo misali ba gurin sallar kuka haddace ba hanya kuka haddace ko ka zo wuciya kai hango makabarta ana binne wani ko kuma ma ba wannan ba kai ka shigo ne makabarta domin kai musu addu'a wannan duka baya bukata sai kai da tsarki sai kana da tsarki zaka yi
to sai shi kuma Shamsuddin Zabi yake cewa ya hukuncin shiga makabarta ga yara
idan har sun tasa suna da tamyizi suna da fahimta za su iya za su tattaka kaburbura ba za su shiga su yi wasa ba babu laifi dan an shiga da su an nuna musu abinda zai sa musu su taso cikin tsoron Allah da sauransu amma ya zanto yara ne da basu yi wayo ba su da hankali za su shiga su tattaka kaburi ko su yi wani abinda bai dace a yau gurin mutum bai kamata su shiga ba
to sai mai wannan sakon shi kuma ga malamin shin rubutu da ake wajen transfer na kuɗi daga banki zai iya zama makafin rubutu da ake wajen bada bashi domin kafa shaida
a'a ba zai iya zama ba transfer daga banki kai da ka bayar da bashin kai ne kake rubutun shi kuma wancan shi da aka ba bashin ake so ya rubuta da kansa ko ya yi shifta wato ya dictating ga wanda zai rubuta kai wannan za ka yi transfer ka bashi bashi ai kai kake rubutawa abinda kake so ka rubuta kai kuma kai ne mai bayarwa shi kuma ayar da tayi magana rubutu cewa tayi walyul lillazi alaihi alhaq wanda a kansa shine ya ci bashin shi zai yi ibla'in abinda za a rubuta so kaga akwai bambanci sannan kuma shi rubuta bashi ana son a rubuta abinda aka karba yawan sa bayan yawan sa a rubuta in abu ne mai sifa misali kayan abinci ne ya karba ko shanu ne ya karba ko wani abu za a rubuta shanin da ya karba masu kiba ne ko ramammu ne ko yan shekara kaza ne duk sai an yi wannan bayani a cikin rubutun saboda an tashi biya ya zanto waɗannan irin waɗannan da aka karba irin sa ake neman sai kawo in ya kawo wanda suka fi su bisa ihsani babu komai amma dai wannan su ne a wajibi a kansa sannan da sanda zai dawo da kuɗin za a rubuta sanda zai dawo da kuɗin zai dawo da shi nan da abin nan watan January 1 ga watan January na shekarar 2022 kaga wannan da kai kake rubutawa a cikin abin nan wannan transfer da kake rubuta kai za ka rubuta a ciki wannan bai kunshi zuba zai kunshi waɗannan bayanai ba saboda ka waccan takarda ce ake sannan kuma akai za a kafa shaida واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء سورة كاغا كوي شهيدو باين كاغا انغا ورغوتاكم ذا سامو شهيدو ذا سوى شهيدا چوا وانا يبام وانا باشي نكزا كما اكن زيدا دشي لوكتي كزا دوانا ابو ذا سفتو اچكم وانا ترانسفر وانا ترانسفر انفوميشن لنداكي ربوتاوا
to sai shi kuma mai tambaya na gaba yake cewa mallam idan mutum ya sayi littattafai ya rabawa ɗaliban ilimi domin wakafi ga mahaifinsa da ya rasu duk lokacin da suka karanta littafin zai samu lada ko kuwa sai alqur'ani ne idan aka bayar za a sami irin wannan lada
a shi in aka ce ilimi ana nufin ilimi gaba ɗaya duk wani abin da zai ilmantarwa ne yana ciki ba wai sai alqur'ani kadai ba sai littattafan ilimi sai littafan hadisi sahihul bukhari sai muslim fathul bari tafsirin Qurtubi tafsirin Jalalain dukkan wani abin da in an karanta za a amfana za a karu da shi ko za a karantar da wani ya karu yana ciki haka yana cikin abin da zai zama sadaka jariya
to sai shi kuma ne ke cewa mallan akwai wani sigar salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya inganta wanda ba daga cikin sigogi na Ibrahimiya ba
na'am sigar Ibrahimiya shine wanda sunan Annabi Ibrahim ya fito a ciki shi yake cewa Ibrahimiya akwai sigogin da babu sunan Annabi Ibrahim wuta ya duba littafin Jala'ul Afham bis salati ala khairil anam na Ibn al-Qayyim zai ga salati da yawa wanda aka rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ba na Ibrahimiyar ba haka nan mutum ya duba al-Qawlul Badi na Sakhawi shi ba akwai wasu irin wannan to haka ba wai kowa da salati bane yake ce salatul ibrahimiya salatul ibrahimiya shine wanda sunan Annabi Ibrahim yake fitowa a ciki
to sai shi kuma ne yake cewa mallan akwai wasu hotuna da suke yawo a kafofin sada zumunta ana danganta su da manzo sallallahu alaihi wasallam kamar su takalma da takobi da sanda da dai sauransu shine yake tambaya menene ingancin irin waɗannan hotuna
wanda yawanci duk shaci fadi ne yawanci shi ci faɗi ne abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari na farko dai ba su da yawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar wasu tarkace da yawa ba, kuma waɗanda ya bari din tun lokacin sahabbai sun yi ta kaffa da su, kowa ya zo hannunsa baya san ya fita daga hannunsa ya je hannun wani saboda albarkar da yake gani a tare da wannan abu. Za ka ga suna boye kayan su, wasu ma za ka ga in sun tashi rasuwa ma su ce su abin ne su da wannan, kamar Sahal ibn Sa'd yana da wani taguwar Annabi sallallahu alaihi wasallam, wani rida mayafin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo mutuwa wasiya ya ce an tashi abin ne su tare. To sannan wasu suka tafi hannun khulafa na daulolin da aka yi bayan daular Abbasiyya, abin da daular Umayyah, daular Abbasiyya haka. To wasu aka yi ta yaƙe da fadace a wasu kuma duk anan suka bace saboda lokacin da ta tara suka yi mamaye a ƙasar musulmi musamman lokacin da suka shiga Baghdaza. To duk wasu abubuwa na tarihi a lokacin duk sun lalata su, wasu kuma sun bace, wasu kuma sun shiga hannun da ba a san hannun wa suka shiga ba. So irin wannan a fito da wani tsirin gashi a ce wannan gashin manzon Allah ne, ai ta yawo da shi a kwalba, wannan da yawanci shi ci faɗi ne, ba wani wanda zai maka tabbas a kansa. Kuma harkar damfara da yawa ta shiga ciki, kowa ya ga dama zai iya sa wani abu a kwalba ya ce maka na manzon Allah ne, ba wannan yawanci ba gaskiya bane. Akwai littafin al-Atharun Nabawiyya na Taimur Ahmad Taimur, littafi ne da ya yi rubutu akan abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya babbari. To duk ciki yayi waɗannan bayanai wanda a ƙarshe zaka fahimci cewa da yawa daga cikin abubuwa da ake faɗa a yanzu zaka samu cewa ba gaskiya bane.
To mallan Allah ya saka da alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan muka ka ƙarshen shirin a wannan lokaci. Sai kuma za ku yayi kuma na da sakonnin tambayoyin ku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 36 0414 55, ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin mu na fatoyinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. To amadadin shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umari Jalemo, babban malamin sangare nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Baro da ke nan Kano, wanda a koda yaushe yake samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin. Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.